الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كان وتا أشرن دبيو جوت الربيع الثاني شكرا تدبو ليا دري هدو دا أربعين دا أكو هجرية وندي داتي دا أشرن دبكوي جوتن قوم شاد يا شكرا تا دبو بيو دا أشرن دا يا ميلادية dace mu kon Allah zamu dora akan karatun mu na al-kaba'ir da muke gabatar wannan masallaci mai tarin albarka wanda yau insha Allah ta'ala zamu tashi ne akan kabira ta 40 daidai a cikin wannan littafi mai albarka al-kabiratu al-40 kenan babban laifi babban zanibi na 40 wanda Imam Az-Zahabi ya kawo a cikin wannan littafi. Allah ya masa rahama. Wannan kabira ita ce al-mannan. Malam ya bude da aya ta Al-Qur'ani surah Al-Baqara aya ta 261 fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. يجي قال الواحدي هو أن يمن بما أعطى وقال الكلبي بالمن على الله في صدقته والأذى لصاحبها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هو الذي يسبل إزاره أو ثيابه أو قميصه أو سراويله حتى تكون إلى القدمين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وفي الحديث أيضا ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان، رواه النسائي. وفيه أيضا لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان، والخب هو ذو المكر والخديعة، والمنان هو الذي يعطي شيئا أو يتصدق به ثم يمن به. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والمن بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إمام الذهبي يا كاوانا مبلي في kwance wannan babbar kazanta lamba na 40 a cikin littafin sa na al-kaba'ir shine wato yin gori. Mutanen da suke taimakon yan uwansu kuma ba sa iya hakura sai sun ci mutuncin su bayan sun taimake su sai sun musu gori shine al-mandu. Ka bawa mutum abu kuma ka zo ka goranta masa, ba ni ne ma kaza ba, ba na yi ma kaza ba, ka tozarta shi a gaban mutane, ka nuna bai isa ba bai kai ba, ka wulakanta shi, ko kuma in za ka bashin sai ka shahara wa duniya ka nuna wa duniya kai mai bashi ne, kuma bayan ka bashi ka zuban masa da ruwan fuskar sa. Galiban mai yin gori baya abu dan Allah, mai yin gori ba dan Allah yake al'amuran sa ba. Ashe nan zanibi ne da muke tare da shi yau da gobe, kuma amma yana da haɗari, babban zanibi ne a cikin manya-manyan zanibai a wajen Allah. Ka ba wa mutum abu ka goranta masa, ya kamata mu kiyaye. Masu bayar da sadaka, masu bayar da zakka, masu bayar da taimako wa mutane, dole sai kun yi taka tsantsan kun kame dan kada ku lalata sadakar da kuka bayar ko taimakon da kuka bayar ko agajin da kuka bayar. Allah ya ce ya kun da kuka imani kada ku lalata, kada ku bata sadakokin ku, zakka ne ko sadaka, bil manni wal adha, da yi wa mutum gori da kuma cutarwa. Allah shine mai suna al-mannanu, wanda shi ya cancanta idan ya baka yi maka gori dan ya isa ma gori. Amma dan adam fa la bai isa ba, bai kai ba. To kenan yin gori shiga rigar Allah ne. Allah ne zai ba wa gori ran tashi alkiyama, yace ban baka kaza ba, ban sai ma kaza ba, ban mallaka maka kaza ba, ba ni ne ma kaza ba. Allah shi ne ma ya cancanta idan za a roke shi ma a lissafa masa abubuwan da ya yi don a yi shimfiɗa sannan a roke shi. Amma dan adam ba a ba shi dama idan ya ba mutum wani abu ya ci mutuncinsa ba. Imam al-Wahidi yake cewa fassarar al-mannu din shine huwa an yamunna bima ata, mutum ya je ya gori akan abinda ya ba wani, ko ya yi wa Allah fi sadaqatihi akan sadakar da ya bayar don Allah, amma kuma wal adha li sahibiha, ya cutar da wanda ya ba wa sadaka. Mutane sun kasu kashi-kashi, akwai wanda zai baka ya goranta maka, akwai kuma wanda shi bai zai goranta ma ba amma fa sai ya shelanta ka a duniya cewa ya baka duk abin da ya baka sai ya yi tallanka, kuma yana so kai ma ka yi tallansa, kuma in baka faɗa ba ka yi laifi. To inda hali duk mutumin da kaga in ya baka abu, duk wanda kaga in ya baka abu yana maka gori, ya goranta maka, ya gaya ma bakar magana, ya zubar da ruwan fuskarka, ya tozarta ka, to ka daure ka hakura da abin da ya baka kar ka karba. Yanzu wani in ya tashi maka lalata a gaban ƴaƴanka zai maka wallahi, wani in ya tashi maka lalatar gorin wallahi a gaban matarka zai maka, ya nuna kai ba mutum ne ba, ya nuna kai gajiyayye ne, ya nuna kai tozartacce ne, ya nuna kai gulakantacce ne. To mutum ya kokari, in ya san wani yana bayarwa yana yin gori yana cin mutunci, to ya nisanci abin hannunsa. Malam ya kawo mana hadisai masu ban tsoro da suke magana akan girman wannan zunubi a bisa al'ada sadama haka yake yi. Yace ya zo a cikin Sahih Bukhari, Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akwai wasu mutane guda uku Allah ko magana bai zai musu ba a kiyama, ko kula su bai yi ba, kuma Allah bai zai kalle su ba, Allah bai zai tsarkake su ba. Salasatu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawm alqiyamati wa la yuzakkihim, kuma yace wa lahum adabun alim, suna da azaba mai radadi. Waɗannan mutane ne waɗannan, waɗannan irin laifi suka yi waɗannan, ku ga girman laifin ba. Allah bai zai musu magana ba, Allah ba zai kalle su ba ran tashin kiyama, Allah ba zai taɓa tsarkake su ba. Abu na hudu kuma suna da azaba mai radadi a wajen Allah. Na daya al musbilu wanda yake sanya suturarsa ta wuce idan sawu shine al musbilu namijin da yake sanya suturarsa ta wuce idan sawunsa ko wando ko riga ko babbar riga haramun ne haramun ne haramun ne musulmi ya sanya kayansa ya wuce idan sawunsa duk wanda Allah ya kama shi da wannan a kiyama yana da wannan abuwa guda hudu a kan shi kuma ba magana cewa nayi da girman kai ne ko ba da girman kai ne ba kawai suturar musulmi ba ta wuce idan sawu rigar musulmi ba ta wuce idan sawu babbar rigar musulmi ba ta jan ƙasa jinsin musulmi baya taka shi komun tsadar wannan musulmi baya wuce idan sawu dogon rigar mutum musulmi namiji baya wuce idan sawu duk abin da za a yi gaba daya ba sai wuce idan sawu kuma yadda hannun riga wannan shi ma ba a so ya wuce wannan gwiwan hannun duk hannun rigar da ya wuce nan gurin ya zo hannun gurin shi ma ya saba iya nan da iya madaura agogo anan ake barin hannun riga to almusbil kenan daga samari sai ku gyara wandunan ku a ji a yayyanke ko a gudutsuri ko a nan nade duk abin da za a yi a yi saboda kaji laifin mai saka sutura yana wuce idan sawu ko kallonsa Allah ba zai yi ba zai tsarkake shi ba sannan yana da azaba mai raɗaɗi ran tashi alƙiyama ko ba wanda ya sai kwace shi na ɗaya kenan almannan walmannan mai yin gori mutumin mu kenan da muke magana a kansa duk mai yi wa mutane gori Allah ba zai gan shi ba ba zai yi masa magana ba ba zai tsarkake shi ba yana da azaba mai radadi bai isa ba ma ya samu alfarmar da wai za a kawo shi Allah ya mai magana na hudu na ukunsu na ƙarshe shine wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da wanda yake sayar da kayansa na kasuwa kayan sayarwa kadararsa da rantsuwa ta ƙarya wannan abun ya siyo shi naira 3,850 asari da ya zo zai sayar sai ya ce kudin ta 7,000 aka ce haba mala ya za a yi haka sai ce wallahi wallahi ni ma a wajena 6,800 sake kaga dai ko kai ne ifriti ai ka cika mai 200 amma ya maka rantsuwa wannan rantsuwan ita ya ɗauki hankalinka amma ƙarya yake ƙarya yake 3,800 sai sai ta ko 750 amma ya ce maka 6,800 ko 7,800 sai ba rantsuwa ko duk abin da za ka sai ya ce wallahi tallahi na rantse da girman Allah shi kuma kasuwarsa gaba daya ta kare a wallahi tallahi da na rantse da girman Allah yake yi kuma akan ƙarya akan ƙarya to wannan yana cikin fushin Allah shi yasa mun sha faɗa a karatu muna bayani duk wanda ya zo wurin ka zai sai kaya ya halatta ka dora ka ci riba ta halatta nan mai mutum zai matsanta ma kai da jarinka kai da shagonka kai da gurin ka sai da kayanka sai ka masa rantsuwa wai wani ne ya zo sayan kaya a wajen wani wai ya ce dan Allah nawa kai a nawa yake a wajen ka nawa ka sai shi ka ga yare na ka wanda ya zo shagonka zai sai kaya a wajen ka wai ya ce sai ka gaya masa a nawa ka sai shi ya gama rena ka yan wanda kuma san kasuwa ba shi ma bai san kasuwa ba to in ka kokarin ga masa masu ci dan Allah da gaske ne sai ka watsa masa wata rantuwa tukunna sannan ya yarda da kai to akwai wanda ko tambayan sa ma ba ai kawai zai a shagon sa kafin ka fita sai watsa maka rantuwa takwas shi haka yake ciniki da rantsuwa bai da kyau zaka siya sai ba zaka siya ba lakum dinukum wali din kama gaban ka haza firaqu baini wa bainak kai tafiyar ka magana mutum ya zo ya kafsa rantsuwa saboda yana so zai siyar da wani kayan sa wannan bai halatta ba ku kiyaye wadannan sune mutane uku da annabi ya tsoratar da mu akan su kuma mun taba karanta wannan hadisin ya gabata wanene almusbil malan ce huwa alladhi yusbilu izarahu wanda yake sauke wandansa ko zaninsa ko siyaba usturarsa ko rigarsa ko wando sarawil hatta takunu ila alqadamain su kai haddiddige wannan bai halatta ba saboda manzo Allah ya ce ma asfala min alqabain min alizari fa huwa fi an-nar duk abin da ya wuce idan sawu guda biyu na sutura duk abin da ya wuce idan sawu guda biyu na sutura duk wanda ya wuce wannan inda sutura ce to ma'abucinsa dan wuta ne so ya kamata ka kiyaye wandunanka ka kiyaye rigunanka ana yin gayu sosai ba sai an taka riga ba ka zanta ne ma kana tafiya rigar ka tana jan kasa sai ka ce mace wandan ka zaka yi sa duk wani wando jeans ne a na tela ungon ku ne a seta maka shi daidai kai ya wuce idan sawo shikenan a wata riwayar manzo Allah ya ce suturar mumini iya rabin kwarin sa ne ba suturar mumini iya rabin kwarin sa ne don haka ba a daura zani namiji ya daura zani ya wuce idan sawo ko ya saka riga ta wuce idan sawo ko ya saka wando ya wuce idan sawo la ya juz bai halatta ba akwai wani su wanda suke makalewa sai wai sai in dan girman kai ne a'a yanzu wannan hadisin da malam ya kawo mana hadisin bukhari hadisin riwayat imam abu huraira ma asfala min alka'bayn min alizar fa huwa fi an-nar ai kaga bai magana da girman kai ko ba da girman kai ba to musulmi ku yi kokari ku gyara suturar ku abun mamaki an ce mana mata qur'ani ya ce mata su sauka ga suturar su yi kasa kasa da ita har ma ta ja kasa ya yi annabi ya kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna yudnina 'alayhinna min jalabibihinna su yi kasa kasa da jilbab mayafin da suke sawa Allah ya ce su saukar da shi kar hadisi yace har ya da kasa ma zalika adna an yu'rafna fala yudain wannan shine yafi kusa a gane su bara a cutar da su ba duk wanda ya gamsu ya ga mutane kirki ne bare cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima to amma sai matan yau sai suka dan gane in mace tana tafiya zai ga haske take sa ta dage shi sama kaga wannan da ta saka ko kaga kaga kwauranta ko kaga jikinta dage wasu ke mazan su kuma sai suka saukar akai reversing case din maza suka saukar suka take mata kuma suka dage na sha faɗa na mai mita a karatu har yanzu munan ƙasar Hausa matan mu musulmi ba su gama gane suturar su ta musulunci ba kawai dai ana dai rayuwa dai ta al'ada amma haƙiƙanin suturar mace ta musulunci matar Bahaushe matar Bafulatani su fiye sanin yaya suturar suke ba saboda su Hausawan su Fulanin al'ada suka fi mai da hankali a kai dangane da suturun matansu ba wai addini ba sai Allah ya jarrabe mu kayan da matan mu suka fi sawa shine atamfa har ma ya zama sanannen abu ne atamfa kayan mata ne yace ku duk atamfa idan ka ganta kwalliya ne da ado a jikin ta su ba sa sa plain kaya sai dai daga baya kuma atamfan nan ana yin kwalliya ne da ado a jikin ta don a gani mu kuma shari'a ta ce matan mu su rufe jikin su kar a gansu kai kar ka gansu su ma kasi abin da za a gansu wanda zai gansu sai a gida mijin su to a sai aka tai musu lesi lesi dan a gansu ai musu kwalliya su yada a duniya su su ga yawa mutane su ma suka zage mu kuma kaga sai muka dauki fararen shaddoni su kuma sai suka saka atamfa da za a gansu to ba laifi bane mace ta saka atamfa za ta saka atamfar ta je ko ina amma fa dole sai ta rufe adam wala yubdina zinatahunna illa Allah yace kada su bayyana adan su sai dai ga wasu mutane لبؤلتهن وابائهن واباء بؤلتهن وابنائهن وبلائهن بؤلتهن او نسائهن او الله يجيرو wasu adadin mutane da iyadda mace za ta iya bayyana kulliyarta da adon ta gare shi miji ko uba ko dan miji ko ƴan uwa ko ƴan uwa mata ko waye ko waye sauransu abun kunya ne kwarai da gaske kuma abun ba dadi ne mutum ya zo ya fito da matarsa a tsiraice wallahi babu tarbiya ta addini kwata kwata kuma ba ka da kishi dan duk mutumin da yake da kishi ba yanda za a iya bude matarsa duniya tana gani ta farko dai matar nan ta ka ba ita ta fita kowa ba wani ma in ya fita da matar ta sa aka gani ma to nan asiri ne ma dama bai fidda ita ba ka bar kayarka daga kai sai ita yafi maka alheri amma wani dole sai ya bayyana muna mata suna bugo mana waya suna fatawa mace ta ce maka a taimaka mata da addu'a kan mijinta suna rikici da ita duk ranar da za su je unguwa an ta su ko hijabi sai ya ci mutuncinta ka ji fa ba wai in za ta fita ba ta sa hijabi ya ci mutuncinta ba in ta ya bo hijabi ta saka ta rufe jiki sai ci mutuncinta ni ba da son wannan da zai dinga jini ni kaza 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 haka yake shi baya so shi baya son tsananin addini ta ce me tsananin addini a ciki shi kawai in da ki sa gelan ki sa gelan ki namiji wai shi zai ce wa matarsa wai ta sa gele ko idan ya debo abokanansa ya kawo su gidan shi kuma ya hana ta sa hijabi in za ta kawo musu abinci ki ci zarutu ba hijabi duka akwai su mutane mararsa kishi wallahi akwai matar da ta gaya min cewa mai gidanta yana zuwa da abokanansa kuma a gaban sa abokanan suke taba ta kuma bai damu ba da yus ba ki shi kwata kwata alade ya za ta yi da shi ba ki shi kwata kwata ku gyara ku rufe matanku ku lullube su shine kimar ku shine kimar su ita mace kullun me yasa aka ce a rufe ta saboda ana sha'awarta daga sha'awan nan sai kai ga halaka kuma su mata galibin su suna tattare da fitina ne ai fitina ne a tattare da su sannan shedan yana kara musu kwalliya duk matar da ta fito za ta fita babba take ko yarinya in dai ta fito to yanda zaka ganta wanda zai ganta to sai shedan ya kara mata ado ta fi kyau yanda take yanda Allah ya ce shedan yana kara mata kwalliya sai aka ce su rufe jikin su amma idan sun yi aure suna gidajen mazajen su shikenan wannan ba za a takura musu ba ko su da ƴaƴansu ba za a takura musu ba amma duk mutum musulmi mai kishi yana kishin iyalinsa kuma yana lullube iyalin shi alhamdulillah akai yake nan mutunci da mata ya kamata su saka kaya a yalwace hijabi a yalwace ya girma da fadi sosai sannan ga niqabi a rufe fuska saboda daga nan ake gane mace mai kyau ce ko mara kyau fitina matan sahabbai suke cewa muna da hijabai da niqabai muna suka niqabi muna lullube fuskan mutanaqqibat suke suka ce idan mun je aikin hajji ko na ba in ba maza sai mu bude takunkum da mun jiyo duriyar maza za su wuce sai kowa ta dauki wannan mayafin sai ta rufe a fuskar su rufe fuskar ma gaba ɗaya ma dungurungum suke rufe amma ce tana tafiya ma kawai sai dai ta rinka ganin gaban ta ta hasken abin da ta lullube kanta babu dan yankan idon guda biyun ba wannan matan ba ni sunan shi wannan matan sahabbai kenan waɗanda suke masu tsoron Allah masu ibada amma mu yanzu matar Bahaushe za ganta a'udhu billah jama'a matan mu yau matan Hausa Fulani fa a cikin adidi ta sahu fa suke ba wa yaro nono a cikin tasi ba suke cire mama suna ba wa yaro in yaro yana kuka a bashi nono sha matan mu fa yanzu saboda karancin tarbiyya akan titi suke canja zani ko suke gyara daurin zani a kasuwa in sun je sayayya suke zama su ci abinci a gaban kowa takan iya sayan yalan bello takan iya sayan lemo a tasha ta ci takan iya zuwa ta sayi abinci yadda kowa ke zuwa ci abinci ita ma ta ci ai ita ma wayayya ce ai a zamani ce ka duk wanda ya auro wannan ya auro awon gidiya wallahi sai ta gigi ta ka idan ta ka kawo ta gidanka akwai kuma matan da ake wahala da su kansu mazan ne masu addinin su kuma ba su da shi akwai mutumin da suka yi rikici da matar da zai aura akan hijabi ta ce a'a naga kana yawan maganin hijabi hijabin nan baka sani fa komai ya aure ba zan sa hijabi ba yace a'a sai an jima karara ta gaya masa ta ce ita ba za ta sa hijabi ita ba wannan namijin da zai zo ta kura mata tana sa wani hijabi ba za ta kura mata ba a fili ta gaya masa ba ma yayin mata bane ma ya je ya makale bata ko bai sai hana ta ba ka san da yawa mutane suna neman matan sai ka fita daga matsayinka na namiji mai power da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin sai mutum ya zama shi yake rarrashin ta shi yake lallabanta wani ya bugo waya yana fita akaram kallawa taimaka min da addu'a nace me ya faru ce wallahi mallam yarinya ce nake neman ta nayi in tura gurin iyayenta a sandani ta ce ba yanzu ba nace to wata kila bata gama gamsuwa da kaunar da kake mata ba yace wai yace mallam ina wahala nace to wata kila ko bata gama makaranta bane bata so a aiko ai mata aure ce ta gama mallam a taimaka min da addu'a nace ba wata addu'a da zan maka kawai bata son ka ne ai mallam inda aka damu da kai ake son ka cewa za a yi ka turo kana ta ka aiko ka turo inda aka damu da kai amma duk wanda yaje yayi ya tura ta kiyada to ta tsaka take bata gama ta tsika ba sai ta tsotse ka gaba ɗaya ta akwai nan bawan din nata yana zuwa ran Laraba kai ko miskini asabar aka baka tana da lambawan dinta in dai ba wani tsayayyen uzuri to ba a yi da kai ce wallahi malam ba na iya bacci nace ka gamu da wahala ko ai ina can sai ji sai bugo waya sai ce ai malam gashi ma yanzu wani ne ma naga yake zuwa ce to kaga ga gaskiyar nan ta bayyana wace addu'a za a yi ka rabu da ita ka je ka nemi wacce take son ka kawai shine addu'a ba cewa ne kada ai addu'a ba kuma ba cewa ne bai halatta ba amma ni bana so namiji ya zama mai rauni gajiyayye miskini ba shi da power mai makale mata wallahi kuwa wasu suna wahala a hannun mata da yawa yawa kwanan nan wani yayi mun magana shi ma yayi mun waya yana cewa shi ma taimaka yace wallahi malam sai in buga waya sau 60 ba za ta dauka ba a ga wannan in zaka kira ta ai sai dai ka nemo batiran waya kenan ka sa a layi kenan ce wallahi ba ta dauka ba yace in na canja layi na kira tana jin muryata ne kyat sai ta kashi wai duk da haka wai duk da haka wannan bai gane waye shi ba akan me akan me wannan jarabar ai ta yawa 60 sai kace tasbihi ha ba wala akan me ai sai ka dauko layin waya ta ka sai ka duba daidai sunanta sai ka danna delete kai delete dinta wallahi ka gaya wa zuciyar ka ce an manta da ita ko kina son ta ya zuciya an manta da ita an batta amma goge wayar ta zuciyar ta san yanda za ta yi haka aiki ka samu yanci Allah Allah rama mu da wahala ya Allah ya Allah ya Allah kada ka jarrabe mu da san wanda baya san mu Allah ko ba shi ma cewa san masa wani koshin mahala matasa ku bi hankali wannan kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama malai yana mana bayani dangane da al-musbil huwa alladhi yusbilu izarahu aw thiyabahu aw qamisahu aw sarawilahu hatta takuna ila al-qadamayn li'annahu qala ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa huwa fi an-nar cikin wani hadisin salasatun la yadkhuluna al-janna la yadkhuluna al-janna al-aqil walidai Allah kiyama mutum uku ba za su shiga aljanna ba na farko in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi imam an-nasa'i mai saba wa iyayensa duk mutumin da yake fito da jayayya da iyayensa ba zai shiga aljanna ba la ilaha illallah duk wanda baya shiri da iyayensa duk wanda yake fada da iyayensa duk wanda iyayensa suka yi Allah wadarai da shi duk wanda bai nemi yardar iyayensa ba suka yi ta fada da shi ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kwana yake ko yana sallah kaga na farko to ga na biyunsa mashayin giya dan giya mai giya al-khamru ma khamara al-akhla giya shine duk abin da ya buga hankali shine giya da giya da wiwi tabar wiwi duk ai suna bugarwa ba wai sai ya dauki kalbar giya dulduldul ya dulduma ya sha ba a'a duk abu mai bugar da hankali da kwaya da giya da wiwi duk wanda ya mutu yana shan wannan abin bai tuwo to bai shiga aljanna ba akwai haddari na nuna haka ne saboda na san in ka dan ƙara gaba can akwai kamfanin ta jama'a ana fashan giya a nan garin na Kano sosai da gaske akwai wani wanda ya gaya min wata magana ya bani tsoro kwari yace malam abun ya kai lalacewa ga yanzu ba wasu daga cikin yan birni idan za a yi biki fa saboda tsaban nuna isa da wayewa fa in za a yi biki an kawo kayan shaye-shaye har da giya ake hadawa a kawo nace subhanallah musulmi yace kwarai kuwa sai an yi magana ce no ai yana da abokanai kafirai yana da abokanai wanda ba musulmi ba da haka in yazo sayowa kayan lemuka sai yayi order har da giya saboda su ma idan sun zo ya faranta musu su sha abin da suke so da yawa gidajen da ake zuwa na shakatawa na kade-kade da raye-raye da zuwa da amarya da ango da waye da sauransu da ake gayyato a dan kasuwa ne yana mu'amala da wanda ba musulmi ba a yana da manya-manyan abokanai a gurin aiki wanda ba musulmi ba a yana kaza da haka idan ya je oda ta abin da za a yi na shaye-shaye sai oda har da giya a ciki na ce yanzu saura kuma ku rinka tsallakawa sabon gari ana yanka muku karnuka da aladu kuna shigowa da shi ضعف روني شيبايا شيبايا to akwai ko musulmin da suke zuwa shawo gidan giyan su sha sosai su bugu gashi a titi kana tafiya zaka mutum yana raba kafa yaje ya sha ne wani yazo zai tsallaka titi ba kowa ba kowa fa yazo zai tsallaka titi sai da ya tsaya ya nade kafar wandansa da farko kenan na biyu ya tsaya ya danna da gudu far sai wani ya ce duk wani yadda aka yi wannan wato a make yake wani kuma zuwa ya zai tsallaka itace ne zai tsallaka dan karamin itace ne kaka ga tsallan da ya kamar yazo zai tsallaka tsuntsiya sai yayi sufa sai jira ba hankali ya samu taɓuwa wani yazo zai sharake sai ya samu kwatar kofar gidansu kwata ta kofar gidansu ya shiga cikin ta ya zauna a cikin zauna ke sharake saboda ba hankali ita kwaya haka take dagula tunani take dagula hankalin dan adam take to shi yasa shari'a tace kada a sha giya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu haka qur'ani yace yana cikin aikin shaydan da shan giya da sayar da ita da tallata ta da ana yin giya masu durka durkan kwalabe kore shar kwalban giya ko yanzu an ci gaba akwai giyar da kwata-kwata ba ta wuce biran nan ba da tsawanta da komai ba ta wuce biro ba kan kawai kan ake balle ba in ka balle kawai da ka dan tsotse ta dan kadan ne kawai kadan sai biyan bukata wallahi malam sai caji gaji mutum ya sai caji wallahi ne ke gaya muku Allah ya sauke yanzu yara matasa ba giyan suke sha ba amma suna shan abin da yake makofin giya shine wiwi tabar wiwi da kwaya ana shan kwaya ta fitar hankali a garin nan sun san inda suke siyanta sun san dilolinta da haka mutum da ya ji biri-biri kawai sai ya afata baka sha giya ba amma ka sha abin da yake daidai da giya duk abin da yake bugarwa sunan sa giya To kun ji dai abin da annabi ya faɗa hadisi Imam Nasa'i da Imam Ahmad masu wannan dabi'u ba su ba aljanna Allah ke amin wa fihi aidan la yadkhulu aljannata khabbun wala bakhilun wala mannan a wata riwayar ta Tirmizi da Ahmad da Abu Ya'la da Abu Nu'aym a cikin Hilya da Baihaqi a cikin Shu'abul Iman a mai makirci da mayaudari ba zai shiga aljanna ba haka kuma shine khabbu al-khabbu huwa zu al-makri wal-khadi'a ba zai shiga aljanna ba sannan da man da bakhil marowacin mutum mai rowatsiya baya bawa Allah ballanta ya bawa dan adam sai al-mannan huwa alladhi yu'ti shay'an mai bada wani abu a wajen tasaddaqu bihi ko yin sadaka thumma yamunnu bihi sai zo ya gori nayi bayani akan shi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal man bil ma'ruf na ja muku kunne ku nisa kun yi wa mutane abin kyautayi shine al ma'ruf ku zo kuna musu gori fa innahu yuqtilu shukra yana lalata yi wa Allah godiya wa yumhiqul ajra yana shafi lada sannan Allah annabi ya karanta fadin Allah ta'ala ya allazina amanu ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha wannan aya da muka fassara ta cikin wato suratul baqara ibnu sirina babban malami ne Allah ya masa rahama wata rana ya ji wani mutum ya kulu li akhar yana gaya wa wani dan uwansa ahsantu ilayka wa fa'altu wa fa'altu fa qala lahu ibnu sirina uskut fala khayra fil ma'ruf idha ufsiya wa kana ba'dhum yaqulu man manna bi ma'rufihi saqata shukruhu wa man a'jaba bi 'amalihi habita ajruhu ibnu sirina ne yaje wani mutum a gefen sa yana gaya wa wani kai ai ba ni ne maka kaza ba na kyautata maka na ma kaza na ma kaza yayi ta irgo mai duk abin arziki da ya masa sai ibnu sirina ya daka mai tsawa ce kai ishuru ba alheri a cikin dukkan wani abin kirki da aka zo aka yi wa mutum aka yi ta lissafa masa to fa sani wannan hadisin ko zai aiki akan yan siyasa ko bai zai ba Allahu a'lam shi kan ai fili ma mutum zai siya nayi muku kaza nayi muku kaza ni ne nayi kaza a shekarar mu ta farko mun yi kaza 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 kuma kaga wannan huwa kai ka ce da kudin tsoho sai amma ba da kudin shi bane kudin gwamnati ne kudin mu ne amma saboda me Allah ya kawo mu wani irin yanayi na rayuwa da mulki da shugabanci da ake yi su waɗanda ake shugabannin ba san yancin kansu ba ba ilimi ba wayewa ba ci gaba ba sai mutum yazo zai yi aiki ne zai yi wa mutane na al'umma na dolensa amma wallahi sai an je gidan rediyo an fashe da kuka an yi ta roƙo dan Allah ka taimaka ka gyara mana hanyar mu ta wuri kaza dan girman Allah a taimaka unguwa kaza ba ruwa a taimaka mana dan Allah mai girma ka taimaka mana asibitin mu babu kaza dan Allah kaza duk wannan fa abin da zai ba da kudin aljihun zai ba nasa kudaden suna can a cikin account sai wannan ma zai diba da hadawa da nasa da naku amma sai an roke shi don Allah ya yi na'am kuma dole sai an yi musu haka tun in ba ku yi ba kuma ku jijiki kuma an zo zabe ku dada zaba dole ta saboda ba ku da yanci ba ku san yancin kanku ba amma asali dan siyasa da aka zabe shi ai ba aikaci ne aiki zai yi mutane ayi in bai yi mutane aiki ba ba sai an masa magiya ba ai kar ma kai shekara hudun ka za ta kare za ka sha mamaki haka ake inda suka san me suke yi suke amfani da ƙur'ansu ba irin ka ba ƙur'ar ba ta maka amfani a zo a gama gana maka azaba ai ma duk abin da za a yi maka na rashin kirki kuma da an zo kuma ka zo ka dada billahi kuma ka jefa ka dangwala da abin da ya kamata a yi maka ba a yi maka ba sai a zo a yi maka wani abu na banza mara amfani da lalacewar mutanen mu saboda rashin yancin kansu ba san yancin kansu ba ta kai ga yanzu wai wai a zo wai filin zabe a zo da katan katan na taliya sai a zo ana zaren kwaya daya kafin a yi zabe fa kwaya daya taliyar 200 don nawa ita za a bayar akwai wani ma da yace mun ai malam da aka sha gumu ma bare ta ma kai ana kakkarya ta tukunna ana bayarwa akwai wanda yake gaya mun ma'aikacin zabe ne dalibi na ne ya je wani guri yana aikin zabe yace wallahi malam a gaba na da leader omo kilin ake karban katin zaben mutum leader omo kilin za a zo a zuba su alayi suna kokawa za a daga ta wannan mai kwaya goma jale sai a zo an zo kanka fat sai a cire shi sai a mika ma sai a ce zabuwa ne fat sai a je ba sai a bar wani abu sai Najeriya malam da wannan za a canja maka manufar ka ta shekara 4 shi yasa muke cikin wahala kuma ba mu san yancin kanmu ba wani kuma da surutu ma ake canja mai tunani kawai ƙarya za a zo a yi maka shikenan canja maka tunani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am tunda baka bauta wa Allah ba baka bauta wa wani Allah inda baka bi Allah ba wautarka dole ta bayyana inda baka riƙe gaskiya ba dole mara gaskiya ya ja ka a ƙasa tun ba baka rike amana ba sai kuma Allah ya jarrabe ka da maciyin amana ya zo shugabance ka amma dai wallahi ya kamata mutane su tashi daga barcin da suke yi har yanzu ba mu da waye wanda za mu tsaya mu duba a cikin waye mutumin kirki da za mu zakulo shi mu fito da shi mu taimaka masa mai sponsor ɗinsa ya shiga duk gumin da zai shiga a sa ya tafsirin ya zo ya shauƙe shugabanci mu babu shi jira muke yi wa aka ɗora mana kawai har yanzu amma mu dai mu talakawa mama zuwa mu ce ga wane shi za mu abin nan shi muka zaɓa shi muke so mu taimake shi from the grassroots tun daga tushe tun daga ƙasa mu tallafe shi ko da ɗan talaka ne bai da komai mu zakulo shi mun tarbiyyance shi mai kishi mai manufa mu zabga masa ƙur'u ya huce iskelin ya tsallake har yanzu ba mu yi wannan wayewar ba muna nan muna zaune sai wanda aka ɗauko aka ba shi kawai an ma riga an sani cewa kujera kaza ta suwane ce kujera kaza ta wane ne yanzu akwai kujerun da an san suna aljihun yallaɓai ne dole kujera kaza shi zai bawa sai wanda ya bawa da haka wanda ba a yi da shi yanzu to cikin su ya tura ruwa ba yanda zai yi saboda kujerar tawane ne ko in ya sauka ya hau ko kuma ya dauka ya bawa wani kenan talaka it does not have any relevance ba yi da wani relevance gaba daya ba mu da relevance gaba daya ba mu kawai an sani kujera kaza ta suwane ne a'a suwane za a bawa wai wannan wai ita ce wai demokradiya wannan ba ita bace demokradiya an kwace yancin ku rike katin qur'an ku amma sai wanda aka dauko aka sa kun dole za ku zabe shi muna fatan Allah ya ba su ikon zaba mana mutanen kirki amin shine kai abin da zamu ci Allah ya ba su ikon su zaba mana mutanen kirki yace yi shiru duk abin da kai wa wani na kyautayi ka zo kana lissafa kana irgawa to babu alheri a ciki wani yana cewa duk wanda ya zo ya yi gori akan aikin alheri da ya wani to gaba ɗaya godiyar da ya kamata a yi masa ko a yi wa Allah ta zube duk wanda ya yi alfahari yake jiji da kai akan wani aiki da ya yi habita ajruhu ladansa ya rugurguje Imam Shafi'i yana cewa la tahmilanna min al-anami bi an yamunnu alayka minna waqtar li nafsika hazzaha wasbir fa inna as-sabra junna min ar-rijali 'ala al-qulubi ashaddu min waqil as-sinna haka Imam Shafi'i yace kada wato kada ka dauka kada ka yadda wani cikin mutane ya maka gori kai kokari ka zabar wa kanka rabanta kayi hakuri, hakuri garkuwa ne, gori, inji Imam Shafi'i, gori a cikin zukatan bayi mazaje, wallahi yafi harbi da kibiya ciwo. Minan rijali alal qulubi ashaddu min waqil asinna. Da mutum ya maka gori, wallahi wannan lokaci ka ji kamar ya harbe ka da kibiya a zuciyarka. Duk mutane na kware ba su ai musu gori. Wani yana cewa wa sahibin salafat minhu ilayya yadun abta'u alayhi mukafati fa'adani lamma tayakkana anna ad-dahra harabani abda an-nadamata mimma kana awlani absattu bil minni bil manni ma qaddamtu min husnin laysa al-karim idha a'ta bimannani. Wani yace aboki ne yayin mun abun kirki, yayin mun abun alheri, ban yi masa sakayya ba. Aboki na ne yayin mun abun kirki, abtatu alaihi mukafati, ban yi mai sakayya ba, fa adani, kawai sai zama abokin gaba na. Bana irin mutanen da in sun yi ma abu suna jiran sai ka gode musu a dole. Yace wallahi ya taimaka, ya yi mun abubuwa da ya ga ban yi masa sakayya ba, ban je na faɗa ba, ban yi masa kaza ba, sai kama gaba da ni. Yace yayin da ya tabbatar zamani baya yi da ni, yana faɗa da ni, zamani yakan yi faɗa da mutum, ko a ce ai yanzu ba a yi da shi, sai ya bayyana nadamarsa. Yace da na sani da ban ba wa wani ba, ma'ana tunda yanzu duniya ba ta yi da shi, daman ya baka ne, yana tsammanin in ka samu kai ma ka yi masa me, ka biya shi. To kuma sai ya bayyana cewa yanzu ba a yi da kai, kasuwar ba da kai take yi ba, mulkin ba da kai ake ba. Lamma tayakkana anna ad-dahra harabani abdan nadamata mimma kana awlani, da ya gane zamani yana fada da ni ba a yi da ni, sai ya bayyana nadamarsa, da ya sani da bai bani ba. Irin waɗannan mutane da idan sun baka jira suke sai ka biya su, ba sa bayarwa dan Allah. Wanda in ya baka mantawa yake ma ya baka, ya wuce wurin, shine mutumin kirki. Yace na bata abubuwan da nayi na alkhairi, duk na bata su da gori da nayi wa mutane. Absattu bil minani, ko absattu bil manni ma qaddamtu min husnin, abinda na gabatar mai kyau, gorin da na yi ta yi wa mutane, ya lalata aikin. Laysal karimu idha a'ta bimannani, malai ya ce ba karimi ba ne idan ya da in ya bayar ya rinka yin gori, duk mai karamci, duk mai mutunci idan ya bayar baya yi wa wani gori. Ya Allah ka ba mu ikon kame bakinmu, abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada, na kuskure Allah ya mana afuwa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan bawon Allah mai tambaya ta farko yana cewa da Allah akramaka Allah lauyoyi da suke tsayawa mutane waɗanda sun san makaryata ne, mutumin da ƙarya yake yi, ko zaluntar wani ya yi, ko ya ci kuɗin wani ya je ɗauko lauya, kuma lauya ya zo ya tsaya masa a kotu aka yi ta Turanci, su kuma waɗannan a menene matsayinsu a musulunci, ko kuma dai suna da wani nassi da suka dogara ne. Na farko dai zalunci, wani ya zalunci wani, ko ya je ya ƙarya, ko ya ha'inci, a karan kansa haramun ne, kuma haramun ne ka taimake shi akan ƙaryarsa da zaluncinsa. Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. ku taimaki junan ku akan yi wa Allah da'a da tsoron Allah. Amma kada ku taimaki juna, kada wani lauya je taimaki wani akan saban Allah da zalunci da wuce gona da iri. Daka da lauya musulmi da wanda ba musulmi ba, duk wanda yaje tsaya akan wani case wanda ya san ƙarya ne kuma ya san zaluntar wani akai, kuma yaje ya tsaya dan ya samu kuɗi yayi turanci yaje ya kulle kullansa, to ya san ya shirya amsar da zai bawa Allah ranar tashi alkiyama akan wannan ƙarya da yace maka da kuma ƙarya da ya kare. Daka ya kamata lauyoyi musulmi su rinka tunawa da musuluncinsu, kuma su rinka tunawa da addininsu, kuma su rinka promoting gaskiya, kada su rinka taimakon ƙarya da zalunci. Akwai da yawa waɗanda suna yin barna, sai mutum ya yi barna ya cuci mutane sai ya ɗauki lauya sai ya tsaya masa. Ashe nan kuna gani a fili mutum ya zo da ƙarya, ya zo da rashin gaskiya. Adina mutum, ƙaramin mutum ma ya san wane maƙareci ne, amma sai ka ga ya samu lauyan da zai kare shi kuma yana karɓan kuɗinsa. Wannan bai halatta ba, babu wani nassi, babu wani hadisi, babu wani abin dogaro a shari'a da mutum zai zo ya mai da hanyar cin abincinsa yana kare maƙareta suna ba shi kuɗi, kuma ya ce wai yana taimakon mutane. Amma alhamdulillah mala an samu ci gaba, akwai lauyoyi mutane kirki, lauyoyi masu addini, lauyoyi masu tsoron Allah, lauyoyi masu amana, lauyoyi masu kiyayewa, da yawansu akwai. Kuma amin ya rab, kuma anan nake jan hankalin matasa, ku yi ƙoƙari da gaggawa ba da ɓata lokaci ba, ku je ku shiga harkar lauyancin nan. Wallahi za a zo a kasa babu ku. Duk yaron da ya san yana da basira, yana da ƙwaƙwalwa, yana gane karatu, yana cin jarabawa, to yi ƙoƙari ya je ya shiga wannan karatu na lauyanci da kyakkyawan niyya. Lauyoyi suna da abin da za su yi wa al'umma su da yawa, a gwamnatanci, a zamananci, a duniyance. Samuwar lauyoyi yalwatattu, wadatattu, ƙwararru, manya, gogaggu a cikinmu kare mu ne daga barazana mai tarin yawa da ka iya fuskantar mu nan gaba. Idan ku musulmi kuka kuskura kuka bari, aka fi ku da yawan lauyoyi, ko aka fi ku da ƙwararrun lauyoyi, ko aka fi ku da gogaggun lauyoyi, ko kuka kisa ƴaƴanku su je su yi karatun lauyanci, kuna ji kuna gani abubuwa za su taso. Sai dai ku je ku nemo waɗanda ba ku ba su zo su yi ta kayar da ku a kisa-kisan da za a yi da gangan. Sannan ba ku da wata kariya ta musamman, ba ku da wani wato wani wata kariya ta doka a zamantakewar ku a ƙasar ku. Akwai da yawa abinda za a shirya za a yi na zalunci, amma in lauya ya zo ya fito da dokar ƙasa ya yi bayani ya ce ga abinda dokar ƙasa ta faɗa, ga abinda take nufi, to yakan iya tsaye da gwamnati guda ma akan wani ƙudurin da take da shi na yin wani abun akwai son zuciya ciki. Amfanin lauyoyi a cikinmu wallahi bai gaza amfanin likitoci ba. Amma duk wanda zai yi don Allah da kyakkyawan niyya, na'am, akwai dokoki waɗanda ba na musulunci ba, dokoki ne na Turawa, dokoki ne na kaza, dokoki ne na kaza. Na gaya muku ya shiga da kyakkyawan niyya. Ai, ka shiga ne a matsayin ba yanda za ka yi larura ne. Idan muka naɗe hannunmu gaba ɗaya muka ce ba za mu yi ba, to kuma ba mu nade hannunmu muka ce ba za mu rayu a ƙarƙashin doka ba ai tunda kuma kai yadda za mu rayu a ƙasar mu kuma muka yadda a dole dole za a mulke mu da dokar da ba ta Allah ba to ya kamata mu tura wasu musuje su karanto dokar su santa dan kada a amfani da ita a cutar da mu rashin wayewa ne da rashin kwarewa kware da gaske tunani da zai zo ya sa mutun ya hana wani nasa ya je ya karanta lauya ya zama muhami da zai zo ya ba al'umma sakariya yanzu akan zo a yi rikici ko na kamfani rikici ko na gona rikici ko na kaza wallahi idan ba mu da ƴan uwa wasu za su iya zuwa duk su zo su yi mana babake dai su kace abubuwa hukumomi ma fa da kansu fa suna dogaro ne da lauyoyi ballantana individual mutum kai daya manajan wani banki yake gaya mu yana cewa mallam ai al'amura sai dai hakuri yace wallahi mallam mutum attajirin mai kuɗi sosai zai zo ya ci kuɗin mu amma wallahi ba yanda zamu yi da shi ƙarshe sai dai mu je mu nemi lauya mu bashi kuɗi mu ce zai aita tafka shari'a ya bata mana hakim ba mu da soja ba mu da dan sanda kuma idan muka yi ba mu da gwamnati da za ta bi kadu ta karban mana kuɗin mu a wajensa lauya dai za mu tura ya je turanci a kotu alƙali shi kuma in ya tabbatar da gaskiya ya bi mana kadu yaya musulmi za su zauna ba mu da wakilci kuna gani wancan shine kaza kuna gani wancan shine kaza kuna gani wancan shine kaza to hakan dai za mu yi haƙuri mu shiga cikin sana'ar mu kyautata niyya duk wanda ya abu dan Allah Allah zai taimake shi akwai abubuwa da yawa da muke mu'amalanta wanda tsarin su ya saba wa tsarin Allah amma ya zamu yi dole mu hakura mu bi yanzu mu'amala da kuɗi da muke da bankuna bankuna nan da muke kai kuɗaɗen mu ai ba bankunan musulunci bane bankuna ne masu fada masu mu'amala da riba kuma can muke kai kuɗaɗen mu riban da Allah ya ce fa'adanu bi harbin min Allah wa rasuli me shi ya shirya fada da Allah da manzo Allah alhamdulillah an samu bankunan musulunci amma har yanzu ba su wadatar ba har yanzu ba a ma gama sanin su ba bankunan musulunci masu kudin mu ma har yanzu ba su gama wayewa ma su san wato Islamic banking system din ba Islamic finance din ba a san shi ba har yanzu dalibai masu karatu a jami'o'i har yanzu ba a shiga akai ta karanta Islamic finance din ba har yanzu ba a waye da Islamic finance din ba a fara zuwa ana fita kasashen waje ana zuwa ana karantawa ba killa ne kadan ne a cikin mu duk da bankunan na musulunci an samu kaga mutanen mu suna bukatar me suna bukatar awareness a wayar musu ma da kai su ma gane menene tsarin hada-hadar kudi na musulunci yanzu wani da za a bashi duk ayansa da hadisinsa da komai da maganganun fikihinsa komai a tara masa miliyan 1000 a ce ga ta nan ya bude banki yayi tsarin musulunci me zai iya ba saboda bai karanta ba kuma tsarin banki da juya kuɗi da mu'amala da kuɗi wani abu ne mai mugun wahala sai an ji an yi course an karanta shi to ba a ma waye ma a je a karanto tsarin juya kuɗi da bada bashi da kwangiloli da waye na tsarin musulunci ba har yanzu babu har yanzu a bankunan musulunci yan conventional banks ne ake dauka wanda suka yi aiki a bankuna na ruwa a da su ne ake dauka a dan yi musu course su dawo su rikide su dawo suna aiki a bankunan musulunci amma ina dalibai da suka fita waje suka ji suka karanto tsurar tsarin banki na musulunci babu to kaga mun hakura muna mu'amala saboda ba yadda da su to shi ma wannan din haka yanzu siyasa da ake yi a shiga a yi siyasa a yi kaza ai kaga ba da kalan lahu kalan rasulullahi ake gudanar da ita ba amma malamai sun ba mu fatawa ba yanda zamu yi dole ne mu shiga a dama da mu don mu samar wa addinin mu da al'umma mu yanci zamu zo ne mu zuba ido mu makale a masallaci mu zauna a je wasu suna zuwa kazamai suna ta mulkan mu suna ta gana mana azaba nan gaba in kun fita ba ku shiga ba sai sun rufe muku masallatan naku ba Allah to kun goma gefe ba ku shiga ba sai sun hana ku sallar juma'a ma sai sun hana ku sallar idi ma sai sun hana ku kiran sallah ma za a iya zuwa ma ai amfani da dan uwanka musulmin yace shi din shi musulmin ne kamar yadda aka yi wasu kasashe kuma yazo ta gana ma azaba saboda kai na kirkin ka ji ka shiga siyasa wannan shine mu kyakkyawan fahimtar mu cewa mutanen kirki su yi kokari su shiga cikin wannan harka ta harkar siyasa din nan da kyakkyawan niyya su shiga din su samar da gyara ba wai su shiga din su yi handama ko su shiga din su yi sata ko su shiga din ai musu jiniya su yi mulki ba su shiga din su samar da gyara a cikin abin da ake barna 100 in ka shiga ka rage 30 saura 70 ka rage hanya wallahi to haka wannan harka ta lauyancin babu lokaci ne amma na so na yi muku bayani laruran tuwar musulmi a yau musamman mu ƴan Najeriya dangane da samar da wadatattun lauyoyi a cikin mu wallahi idan kuna hira da lauyoyin suna gaya muku barazanar da muke fuskanta samarin mu matasa mun zauna sai kawai kokarin mu saci jarrabawa a makaranta ba wai mu je mu yi karatu mu rufe kanmu mu yi karatu mu gane abubuwa ba wallahi idan ba mu shiga ba wallahi sai an zo ana kasawa babu da haka a wannan gaba ina ja muku hankali samari matasa kuma mazan mu da matan mu mu yi kokari mu je mu shiga kamar yadda yake larura ne ku shiga soja ku shiga dan sanda ku shiga immigration ku shiga custom ku shiga civil defense ku shiga wane ne guard ku shiga wane ne duk abin da ake duk wani abu na damara da ake kawo a kasar nan ku shiga da kyakkyawan niyya kar ku zauna ba ku shiga ba wallahi za a zo a turo su wata ran a titi kuna kallo su mamaki ku ce koma gida duk wanda yake da sauran shekaru yake da lokaci yake da dama yayi kokari ya shiga an yi mana nisa fa yanzu akan soja da dan sanda da immigration da custom da wane ne kadai ina ga muku ratar da aka yi mana za ku yi kuka misali yanzu akwai kujerun mata duk musulmi duk arewa galiban wannan kujeru na bangaren mata dai duk ba namu bane ba samu apply ba a cikin custom musulma a da wahala akwai amma kadan dan sanda yar sanda musulma a akwai amma kadan soja mace akwai amma kadan DSS mace akwai amma kadan duk wannan harkar damaran na gaya muku inda za a tsaya a buga muku alƙalamin lissafi kujerun da suke tafiya duk shekara suke fadawa can ba hannunmu ba wallahi sai kun zubar da hawaye kuma duk kwatatin sai an ciki ko ku shiga ko ba ku shiga ba dai za a cike mu maimakon mu musulmi mu tashi mu yi kishi mu yi amfani da shugabannin mu a zo mana da tsarin da mace musulma yar sanda mace duk abin da ake wanda yake na kuskure na saba shari'a da bai dace da tarbiyar mu ba mu yi kokari yan majalisar mu su yi doka a kula da mutuncin su a wajen training din a kula da mutuncin su wajen yanci wajen aikin a cikin soja a cikin custom a cikin immigration a cikin DSSS a cikin wane ne me kun mu yi kokari yan majalisar mu masu yin dokoki mu yi kun yan boko mu mu yi kun mu yi kokari mu ga yaya za mu sa gwamnati ta samar mana da wani tsarin da zai dace da matan mu musulmi su rinka shiga soja da dan sandan nan me kun mu yi wannan duk muna bacci ba mu yi ba kuma mun bar kujerun suna tafiya ko mu ba mai da tunanin ma an bari tunda kuna tura suna shiga NYSC suna guje-guje NYSC suna sa wannan ana a ba su dama su dan sa hijabin su suna zuwa sa kaza me yasa ƴan majalisar mu me yasa ba za su yi kokari su zo da motion yaya za a gyara abubuwan da ya ci karo da addinin mu ko yake cutar da mu yake hana mu shiga cikin wannan tsarin ba a gyara mana a matsayin mu na ƴan ƙasa ƴan Najeriya a gyara mana mu ma matan mu su zama soja su zama ƴan sanda su zama kaza ba me yasa ba za a yi mana ba ba ga kasar Saudiya ba yanzu sun fara samar da yan sanda su wannan mata gyara tsarin suka yi sai suka yi musu suka zama musu mata masu musu komai suka zama musu sura da ta dace da su suka zama musu tsarin da ya dace da su mu me yasa ba za mu yi ba ba kasar mu bane me yasa ba za mu yi fighting ai mana ba kamar yadda yanzu aka yi ta fighting ake ta kokarin ana ta raba intervention ana bada kuɗi bashi gwamnati tana bada taimako bashi da ruwa aka samu aka shiga aka fita aka je aka dawo har gwamnati ta yadda cewa yanzu za ta rinka bada wani bashin da za a rinka bada shi ba da ruwa ba ba kokari ne ya jawo haka ba to saura soja da dan sanda da immigration da custom da wanene da wanene shi ma mu yi kokari mu ga an samar da wani tsarin da matan musulmi za su rinka amfanuwa da wannan kujerar to kun ga wannan kujerar gabaɗayan wurin sarsu sun tafi ba ma wanda yake tunanin haka so ina fadin wannan ne saboda samari matasa ku ƙara tunani ku zama masu lissafi mai tsawo ko da Allah zai baku wani matsayi wani irin gyara za ku iya kawo a kasan nan ku taimaki al'ummar ku bayan mutum da ya zo ana mai jiniya kawai shikenan gwamnatinsa sai ta dasa shi ba Allah ganar da mu mai tambaya ta ƙarshe yake cewa wai akramakallahu ita kwallo bal haram ce ko ba haram bace sannan kofi da ake sawa ayi bal akwai caca ne ko ba caca bane Allah ya kara malin lafiya ita asalin bal ta mola kwallo asalin karan kanta tsuratta mutum yaje ya buga ta don wasa da nishadi ba haram bane don wasa don nishadi mutum yaje ya buga ya motsa jiki yayi tsalle ya samu fitness wannan ba haram bane har rubutu malamai sun yi ko cikin almajiran albani Allah ya masa rahama ko wanda ya rubutu akan alkura kuratul qadam kwallon kafa hukuncinta da hukuncinta a shari'a kuma da yawa wasu wurare da aka waye suna yi normal manyan mutane ma suna yi da sunan motsa jiki elders suna yin ball ko da yamma ko da daddare karfe 8 zuwa 10 su ya su yi na nishadi ayi wasa da dariya dan a samu lafiya saboda kwallo tana motsa jikin mutum kuma da wahala kaga dan ball a kwance a gidan asibiti kula da wannan duk wanda yake yana yawan zuwa yana tsallan nan to cututtuka ba su bi kwantar da shi ba ban ce baya cuta ba zai yi cuta amma ba wai irin rakacab ya kwanta ciwo ya je zubar da shi ana ta tsammanin za a kai shi kabari ko nawa ba sa yi sai dai ajali ko hadari ko wani abu so abu ne da ake motsa jiki ana samun lafiya wanda yayi da niyyar motsa jiki ya samu lafiya ba wanda yayi da sunan caca ba wannan wanda ake sa kofi ake kaza da sunan caca ana yi akan komai ma da tseren doki ma da waye duk ana sa shi a matsayin kofi na caca wannan haramun ne wannan haramun ne amma da sunan wasa ba bayyana tsaraici ka sa dogon wannan ka je kai duk da ya saba wa ka'idar su ko ka sa tripata ka sauke ya zo gwiwar ka ta wuce wannan ba laifi bane ba laifi bane so wanda ya ga yana sha'awa zai ji ya samu wurin motsawa ya je yi abin sa amma wanda za a yi caca a sa kudi ko a sa kofi ko a sa kaza a je ana ta yi ana ashar ana ta waye waye da wanda ake zuwa kaga katti balagaggu daga jerun wanduna kaga suna warin balagaggu suna wucewa wannan haram la yajuz haram saboda akwai bayyana tsaraici kaga mutum alama al'aurarsa bayyane cinyarsa a waje ko mutum ya cire rigarsa ma ga cibiyarsa nan a waje wannan haram ga rashin kula da sallah a zo ana yin ta magarba ta yi ba za a tashi ba ana jin haushi sai an rama cin da aka yi ko kuma rafari bai hura a tashi ba ko da ma ba a yi ta da magarba ba amma aka kure lokacinta sai da magarba ta yi har ta sa aka kasa samun magarba kaga ta zama haram tunda abu ne da wasila da zai sa ka ka rasa sallah amma yanzu da daddare irin bayan isha'i ko da yamma da la'asariya lislis haka mutum ya je ya motsa jiki ya tsalla tsallan sa wannan babu laifi ina fata ana fahimta yawa ina fatan Allah ya ba mu lafiya ya ba mu nasara ya sa aljanna ce mu komar mu ya ji kan magabatan mu ya kuma yafe mana kurakuran mu ina ko wani abin da na manta akan ita kwallon ban yi bayani ba next time insha Allah sai mu ƙara yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik